بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بذام يكراتون كتاب هتاف أبن إزباه الصالح لا سبودو سدليلي إن شاء الله زامت أنينا في هذه الدور ودو سمو أمسا تنبيوي سيرانا أتو إن شاء الله زامت تقبى ذكراتهم عند مكتيا بنجي سبحانه وتعالى يا أيقو أن باوا دمن زني إزواغا الأمسا إزواغا حليتانسا دومين سكتان تيمسو شريع dukkanin annabawa rahama ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, babu yanda za a yi ka fahimci addini face ka bi hanyar annabawa. Duk mutumin da yake ɗaukan addininsa ba ta hanyar annabawa ba, to ko shakka babu, yana bautawa Allah da jahilci ne ko da son zuciyarsa. Ba yanda za a yi a fahimci addini ba tare da an koma zuwa ga wahayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, ko wahayi sarihi, wato wanda Allah ta'ala yake wa mala'ika Jibrilu ya kawo annabawa ko ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar alqur'ani, Ubangiji ta'ala shi ne wa annabi abin nan Jibrilu wahayinsa, Jibrilu kuma ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن سوق أرواني لأبنجي سبحانه وتعالى كما ملائكة جبريل شيء سوق أروى منذون الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ده حرشين لا عرب شيف وانيك بيانيني حرشين ده باي ده مطلع حرشين ده فكواني حرش فتاح كو كما يزما وحيين نعلهاما أبنجي تعالى yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilhaman wasu abubuwa na shari'a, wanda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibinsa ne ya isar da wannan sako din. Idan ya faɗe shi, to shi ma kamar alqur'ani ne. Zai na cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, ku saurara ku ji an bani alqur'ani da wani abu irin alqur'ani. Sai sa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, wato Ubangiji ta'ala yake mazala ta sa baya magana da son zuciyarsa. Duk abin da kaje ya faɗa, to wahayi ne wanda Ubangiji subhanahu wataala wato ya saukar masa, baya faɗan son zuciyarsa. Shi yasa maganarsa gaba ɗayansa ta zama hujja. Duk abin da ya faɗa dalili ne, hujja ne, wajibi ne a bishi. To addinin musulunci ba yanda za a yi a fahimce shi ba tare da an koma alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine abu na farko da mutum zai yi kokari a kansa ya zama yana da wayewa na addinin musulunci, ya zama yana bin alqur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati, na bar muku abinda idan kuka yi riko da shi ba za ku bata ba bayana, shine littafin Allah da sunnata. Saboda duk wanda ya rike alqur'ani ya rike shari'a. Ubangiji ta'ala ce alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudal lilmuttaqin, alqur'ani babu shakka a cikin sa shari'a ne na masu tsoron Allah, wato shari'a ne ga dukkan wanda yake mai tsoron Allah ne, mai neman gaskiya domin ya bita. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani don ya zama tafarki na shari'a. Duk wanda ya rike shi, to ya rike ainihin igiyan da ba za ta tsinke ba. Malai suka ce hablullahi ne almamdudu minas sama'i man tamassaka bihi faqad naja, igiyar Allah ne wanda aka zuro ta daga sama, duk wanda ya rike ta to ya samu ainihin wato shari'a, wato abin nan tsira. Idan mutum ya rike ta, to za ta ja shi ta tseratar da shi. Idan kuma bai rike ba, to ko shakka babu ba zai samu tsira ba. Kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wala abqi bihi badlan batatan walakin astazidu bihi ulumi, littafin Allah shine mafificin kowane irin ilimi, kuma littafin Allah shine wanda wato yake yaye dukkan wani duhu na jahili ko na shirka ko na bidiyoyi ko na canfi ko na tsafe-tsafe, shine yake haskaka mutum hanya ta shari'a. Babu wata shari'a sai an bi Al-Qur'ani, sannan sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake taraktukum ala al-mahajjatil bayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik, na barku a bisa tafarki, wato wanda yake fari hanya fara mai kekkiya darenta kaman yininta, wato babu duhu a cikinta, babu mai karkata ya bar wannan hanyar sai wanda yake halakeke. Saboda haka mu bincika a cikin Al-Qur'ani menene Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a addininmu, mu bincika sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, menene Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a cikin addininmu, sannan abu na gaba mu fahimci Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda magabata suka fahimta, inda magabata suka fahimta suka tabbaka haka nan zamu tabbaka. Ubangiji ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, wato wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bi wata hanya ba hanyar mu'minai ba, to Ubangiji ta'ala yake zamu wato kawata masa abun da yake yi na bidiyoyi da sabon Allah ya dinga ganin kaman daidai yake yi, a ƙarshe kuma mu je mu sashi a cikin wutar jahannama, kuma wutar jahannama mummunar hanya ce kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wato tir da makoma idan ta zama ita ce wutar jahannama. Yasa malai suka ce al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma, ilimi daga Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa wato fahimtar al'umma, a bisa fahimtar magabata, inda magabata suka fahimta haka za ka gane, idan fahimtanka ta saba da magabatan to ko shakka babu naka kuskure ne na magabatan shine daidai, domin magabatan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musu tarbiya ya koya musu addini, suka karbi Al-Qur'ani gaddan dariyan wato da dumi-dumin sa kamar yadda ya sauko, kuma suna karban sa da kadan kadan su haddace su fahimci ma'anan, sannan su yi aiki da shi kuma sai a tsara musu. Su kuma sahabbai su suka yi wa tabi'ai wato ainihin tarbiya, suka tsora su akan tafarki madaidaici wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya basu akan sa, sannan haka nan tabi'ai su ma tabi'u tabi'ina tabi'ai su suka musu tarbiya, wannan su ne magabata wanda wajibi ne kuma addininka ya zama irin nasu. Bayan ka samu wayewa na addini kana bin duk abin da kake a bisa dalili daga Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma wajibi ne ya zamana kana da ikhlasi, wato duk abin da kake yi ya zama tsakaninka da Allah kake yi, ba kana yi don wani ya ce kana yi ba, ba kana yi don a yaba maka ba, ba kana yi don wani abun duniya ba, kana yi ne tsakaninka da Allah don neman yardan Allah, don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, don samun kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kake ibada ko kake tabbaka addini ko kake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allaha azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhu, Allah ta'ala baya karban aiki sai aikin da aka yi shi don Allah kuma aka nemi yardan Allah a cikin aiki, wato an yi shi tsakani da Allah kuma an nemi Ubangiji subhanahu, ko wanda ya aikin ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi da sababin aikin da yake, ba yana yi don wani abun duniya ko neman ɗaukaka ko neman shahara ba. Idan aka samu ikhlasi wannan shine an samu zuciya mai kyau kenan, wanda Ubangiji ta'ala ya gina addinin akan ikhlasi, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din, mutanen farko da na ƙarshe duk an umurce su ne su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, suna masu tsarkake addinin don Allah, wato suna yi tsakanin su da Allah, ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addinin don shi, ala lillahi dinu al-khalis, addini tsarkakeke na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya wani aiki ba don Allah ba, ko don a yaba masa, ko don ya samu wata ɗaukaka ta duniya, Ubangiji ta'ala ba zai karɓa ba, kuma yana tare da wato fushin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kyale shi da wa'inda ya saboda su ɗin ya ce su saka mata, kamar yadda ya ce ana agada shuraka'i ani shirk من عمل عملا فأشرك فيه ما إن غيري تركته وشركه نيكم نافي وداتا قدوني واندزاء وزاء حتى نيدي شيء أوجين عبادة إن جئوا بنجدي تعالى يتدون دي وني أيكي سيكم يتود أن يأيكين واتو دا دوني ما نايمين شركة أتن أيكين يناي دوني كما يناي دوني الله سبحانه وتعالى يتيتو نيكم زم بشد شركة واتو زم بشد وانتن يجي يتاكا مطا كما بعدين يتاكا مطا ودا كرانا القيامة دون دي أيكي تكاني دا الله زي كوما وجن الله نيسا متاكا مطا wanda ya don wani ko don wata manufa daban to wannan kuma zai je wajen wani daban wanda ya don shi din ya saka masa kuma ba zai iya saka masa ba wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura wanda aikin sa don lahira yake don Allah ya nufi manufarsa lahira wato gida na lahira ba gida na duniya ba kuma ya aiki irin aikin lahira shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato aikin yayi shi tsakanin sa da Allah to wannan kan aikin sa ya kasance mashhuran wato abun sakawa da yawa ne ko da aikin dan kadan ubangiji ta'ala zai masa sakamako ninkin baninki fiye da abun da yayi ba zai takaita masa akan iya abun da ya aikata ba saboda akwai ikhlasi akwai gyaran zuciya akwai kuma tsarkake zuciya tsakanin sa da Allah yake yin wannan aiki yasa ubangiji ta'ala ce faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake aiki tsakanin sa da Allah to yayi aiki nagari kuma kada yayi wa Allah ta'ala shirka a cikin aiki wato tsakanin ka da Allah kuma ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne a zuciyar mutum ya zama akwai wannan shine yana daga cikin ahammu amalil qulub wato ayyuka na zuciya wanda yafi komai muhimmanci shine ikhlasi kyautata niyya gyara niyya tsarkake aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala don ka samu wannan ana buƙatan a samu imani da kaddara na ubangiji subhanahu wa ta'ala a zuciyarka cewa duk abin da ya same ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara maka shi kuma shine kawai zai iya yaye maka wannan shine al-imanu bil qadari khairihi wa sharri imani da kaddara alkhairin sa da na sharrin sa wato duk abun da ya same ka ka yadda Allah ta'ala ne ya tsora maka duk abun da ka samu ubangiji ta'ala ne ya baka abun da ya kuskure maka kuma Allah ta'ala ne bai kaddara maka da a samu ba shi yasa malaman tauhidi suka ce wa yakfi fil imani bil qadari an ta'lama anna kullama akhadaka falam yakul yusibaka wa kullama asabaka falam yakul yukhdiyaka ya isa imani da kaddara ka yadda a zuciyanka cewa duk abun da ya same ka dama ba a rubuta zai kuskure maka ba duk abin da ya kuskure bai same ka ba ko baka same shi ba dama ba a rubuta da ka same shi bane saboda haka babu abin da zaka gani a nan duniya ya faru da kai ko da wani ko da wasu face ubangiji ta'ala ya kaddara shi ma'ana ya san abun kafin ya faru dama zai faru da kai sannan ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz sannan kuma da ganin daman sa abun ya faru kuma shine ya samar da wannan abu wannan sune maratibul imani bil qadri wajibi ne a same su a zuciyanka idan kana da wannan duk abun da ya faru da kai ko ka samu zaka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zaka shiga imuwa ba zaka je ka zudda imanin ka da Allah subhanahu wa ta'ala ba zaka kaddara wani ne ya tsora maka wannan abun ba zaka je wajen boka don ya duba maka waye saka a gaba ba ka je ka zudda imanin ka da sallolin ka zaka samu nitsuwa ka koma zuwa ga Allah ta'ala shine ya tsora maka kuma ba ya tsora maka don baya son ka bane a son ka ma da yake shi yasa ya jarrabe ka da wannan idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal wanda yafi kowa shiga masifa da bala'i sune annabawa sannan masu bi musu sannan masu bi musu a daraja wani hadisin yubtala al-mar'u ala qadri dinihi ana jarraba mutum a bisa gwargwadon addininsa idan addininsa yana da tsauri yana riko da addininsa gam sai a jarrabe shi da yawa in kuma yana soko da riko da addininsa sai Allah ta'ala ya kyale shi ba zai jarrabe shi ba sai ya rudu da duniya sai abun ya zama masa talala ya ci gaba da barna da sabon Allah har sai ya je lahira ubangiji ta'ala sai ya kama shi amma in Allah ya jarrabi mutum a duniya wannan rahama ce zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala zai zama mai tawadu mai kankan da kai ba tare da wato yana girman kai yana jin kaman Allah ya fi son sa akan kowa ba shi yana ganin ya gama haiwa to Allah ta'ala yana jarraban bayin sa domin ya sa su zama masu kankan da kai kuma domin ya daukaka darajar su mihanul fata yukbirna an fadl al fata wan nasu an naru mukbiratun bi fadl al ambari wato jarraba da Allah ta'ala ke mutum yana nuna masa yana nuna darajar mutum din kaman turaren wuta ne irin wanda ake sawa akan gaushi in ba an kona shi ba za ka gane wato darajar sa ba za ka ji kanshin sa ba in haka kawai yana a jini to haka nan shi ma mutum Allah ta'ala kan jarrabe shi da jarrabawa daban-daban domin ya daukaka darajar sa to mutum sai imani da wannan idan bala'i ya same shi sai ya kaddara cewa lallai wannan abu ne daga Allah kuma ba Allah ya jarrabe shi don ba son sa bane domin ya jarrabi annabawa an jarrabi annabi ayub alaihi salatu wassalam an jarrabi annabi yunus alaihi salatu wassalam sannan an jarrabi sauran annabawa da wahala da matsaloli da rashin lafiya da sauran su duka wannan don ubangiji ta'ala ya daukaka darajar su sannan Allah ta'ala yakan jarrabi mutane da tsoro wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwali wal-anfus wath-thamarat fabashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله كان جرب متاني دصورو زما سنا سكين تاشن هانكلي باسا سكين كونشن هانكلي الله كان جربيسو دتويا ندوك يا باري دتويا نري متوا النوبات شغل سكين جماعة دينغ متوا درش اللافيا دكما دان إتا تي بزيبا أمفانيونغونا بزيبا دكوانا جرباني نو بنجدي تعالى أما الله تعالى تكيو ماسو حقوري البشر waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wato Allah ne ya tsora mana wannan kuma shi ne zai yaye mana kamar da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa duyyen da ka samu kanka dukkan irin jarrabawan da ka samu kanka a ciki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne maganin wannan musiba amma kar kai tunanin cewa wani ne ya tsora maka wannan abu Allah ta'ala shi ne mai tsora sai dai mutum yakan zama sababi wani abu yakan zama sababi ko kai kanka ka zama sababin saboda zunubanka da kake yi ko su mutane su zama sababi ko kai baka da laifin wani kuma sai ya shafe ka saboda fitina in ta zo ba ta kebance wanda ya laifi da wanda baya yi sai ta hade su gaba daya sai idan an je lahira kuma sai a bambance wato mutumin kirki da wanda yake ba mutumin kirki ba don kai imani da dukkan abun da yake faruwa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala za ka samu nitsuwa a zuciyarka sannan bayan nan abun da bai faru ba shi kuma kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abun da kake nema ka neme shi wajen Allah ta'ala duk abun da kake gudu zai faru da kai to kai tawakkali ga Allah ta'ala ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga wannan abun hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su tafi yakin hamra'ul asad wato ita ce zazawatu badar as-sughra bayan sun dawo daga uhud sun kinkari kafirai sun juyo da su zo su kurmushe su a garin madina da suka kama hanya da su tafi wannan yakin ga gajiya yana tare da sunan yakin uhud amma aka ce su tafi wannan yakin kuma duk wanda bai je uhud ba ma kar ya fita yakin wasu ma ana tangare gare da su ana daukan su a kafada haka ake fita da su da raunin su na yakin uhud ba tare da sun warke ba sai wani yazo yake musu ai kafirin nan qurayshawa sun yi wani taron da ba za ku iya da su ba ku ji tsoron su kar ku yadda ku tinkare su me suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wanda suka ce mutane sun yi muku taro ba za ku iya ba ba ku da irin makamansu ba ku da irin dawakansu ba ku da adadinsu shikenan sai wannan abun ya kara musu imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mana madalla da abun dogaro yani ma'ana mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isa masa qul lan yusibana illa ma kataballahu lana ba abun da zai same mu har abada sai abun da Allah ya kaddara dama wannan abun da ya same mu in Allah bai kaddara shi ba wani ko bai isa kawo mana shi to da ka tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sifate ta mu'minai bayin Allah na gari kuma shine abun da zai baka kwanciyar hankali shine zai karfafa maka zuciyanka kuma da shine zaka zama jarumi ka zama sadauki ya zama addinin ka zai iya tafiya yayin da ake bukata idan mutum bai da tawakkali ga Allah to zai dinga samun matsala a cikin addininsa. Allah ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Saboda haka mu'minai su ne wanda Qur'ani yana ƙara musu tsoron Allah. Duk lokacin da aka ambaci Allah za su ji tsoron Allah ya ƙaru musu, sannan kuma suna masu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka tawakkali ga Allah shi ne zai sa wato ka samu nitsuwa a rayuwarka, kuma ka samu imani wanda yake wato mai ƙarfi, ta yadda duk abin da kake nema ba za ka bar Allah ka tafi zuwa ga wani, ba za ka bar Allah subhanahu wa ta'ala ka kama wani kana ganin cewa shi ne zai maka ba. Wani da yana neman abu sai ya ji wani malami ya bashi sa'a, sai ya ji wani boka ya duba masa, ko wani mai duba ya duba masa, akwai sa'a a cikin abu ko babu sa'a? Kaga wannan babu tawakkali ga Allah, kuma yayi asaran imaninsa da sallolinsa, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala shi ne mai ba da sa'a, Allah ta'ala shi ne yake bayarwa, shi yake hanawa. Duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah ta'ala, ka dogara a bisa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, gwargwadon tawakkalinka ga Allah, gwargwadon yadda Allah zai kula da kai. In ka maida al'amarinka zuwa ga Allah ta'ala, to Allah ta'ala kuma zai jibinci al'amuranka. In ka maida lamarinka zuwa ga wani wuri daban, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai barka da wannan abin da ka dogara da shi din, sai ya zama kuma ba zai iya biya maka buƙatar ba, saboda Allah ta'ala shi ne mai biyan buƙata. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutanen farko da na ƙarshe, ko kuma da mutane gaba ɗayansu za su haɗu, wa'alam anna an-nasa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa'alam anna an-nasa law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf. Duk mutane da za su haɗu gaba ɗaya akan su amfane ka da wani abu, shi kuma Allah ta'ala bai kaddara za ka amfana da abun ba, ba za su iya amfananka da komai ba, sai da abun da Ubangiji ta'ala ya rubuta dama za ka amfana da shi. Da za su haɗu kuma gaba ɗaya akan su cutar da kai da wani abu, ba za su iya cutar da kai ba, sai da abun da Allah ta'ala ya kaddara dama za ka cutu da shi. Sannan kuma an ɗauki alƙaluma, wato an rubuta abun har an ɗauki alƙalamin kuma har takardan ta bushe, ba za a goge ba. To da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara komai tun daga lokacin da ya halicci shi kansa ƙalam ɗin mai rubutun. Yake masa ya yi rubutu, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir al-khalaiqi ko qudda maqadir al-khalaiqi. Yace abin nan Ubangiji ta'ala yace wa al-qalami ya yi rubutu, sai yace me zan rubuta? Yace ka rubuta dukkan abin da aka kaddara na halitta gaba ɗaya. Shikenan fajara al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyama, shi al-qalami ya rubuta duk abin da zai kasance tun daga lokacin har zuwa tashi al-qiyama. Kuma wanda ya faru tun kafin aliti sammai da ƙasai da shekara 50,000, kamar yadda manzala ta yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah ta'ala ya halitti wato ainihin ya kaddara dukkan abin da zai faru a cikin halittar nan kafin ya halitti sammai da ƙasai da shekara wato 50,000, da shekara 50,000 an kaddara komai, an riga an gama duk abin da yake faruwa, babu wani abu sabo wanda da Allah bai san zai faru ba, a yanzu kuma zai faru. Saboda haka duk abin da ya faru Allah ta'ala riga kaddara shi. Duk abin da zai faru nan gaba kuma kai tawakkali ga Allah. Allah ta'ala shi ne mai kare ka, shi ne kuma in abin alkhairi ne shi ne mai baka, in sharri ne kuma shi ne wanda zai kare ka daga dukkan sharri. Gwargwadon tawakkalinka ga Allah subhanahu wa ta'ala, gwargwadon kuma yadda Allah ta'ala zai jibinci al'amuranka. Saboda haka wajibi mu zama masu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan bayan nan mu zama kuma masu tsoron Allah a zuciyar mutum. Akwai tsoron Allah, ma'ana akwai son alkhairi, aikin alkhairi yake son yayi, shi yake masa daɗi, sannan aikin sharri shi yake nisantansa, shi ne yake ɗaga masa hankali. Idan ka samu wannan kuma ka zama ainihin cikakken mumini, wato ayyukanka na zahiri da na baɗini dukkaninsu sun yi kyau. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza asarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idan kyawun ayyukanka suka faranta maka rai lokacin da kake yin su, sai munanan ayyukanka kuma suka bakanta maka rai a lokacin da kake yi ko ka tinkare su, to kai mu'mini ne. Mu'mini shine yake jin bakin cikin yayin sabon Allah, sai tuba ya koma ga Allah ta'ala. Ko yake jin bakin ciki a lokacin da sabon Allah ya tinkare shi, sai ji tsoron yin sa, in har yayi iya kokarin sa yanda Allah zai kubutar da shi. idan ya ga yana cikin da'a wa Allah subhanahu wataala ina cikin farin ciki da walwala, in kuma ya ga ya dan yi nesa da da'a wa Allah ta'ala to hankalinsa yana tashi, shi farin cikin sa ga yana da'a wa Allah subhanahu wataala. Tsoron Allah kuma shine babban jarin mumini, saboda imaninka in babu tsoron Allah kamar gangan jiki ne, wato babu ainihin sutura, kamar bangangar jiki ne babu sutura. Idan mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada 'uryanan walau kana kafiya wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya. Idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba, to tsirara yake tafiya. Mafi alkhairin tufafi shine tsoron Allah, wa libasut taqwa zalika khair. To da aka sa tufafi na tsoron Allah a tare da kai, duk inda kake ka zama mai tsoron Allah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ka ji tsoron Allah a duk inda kake, a duk inda kake ka ji tsoron Allah, ko a sarari ko a boye, ko a cikin jama'a ko kai kadanka ka ji tsoron Allah, ko a cikin haske ko a cikin duhu. Ma'ana ka kiyayi aikata haramun a duk inda kake, sannan ka aikata abin da Allah ta'ala ya wajabta maka a ko ina kake, sannan shi ne ka zama cikakken mai tsoron Allah. Amma a cikin jama'a kai mai tsoron Allah kai kadai kuma kana aikata abin da kaga dama, to wannan ba mai tsoron Allah bane. Dole ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar mutane, kai fiye da yadda kake jin kunyar mutane. Ubangiji ta ce ya nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتكجد أوران واتو الله كجد أوران الله سبحانه وتعالى كجد أوران جرجزا القيامة دمين جرجزا القيامة ببا أبني الأمر يمي جرما كما الله شيني زي جرجزا دوني أن أنت تاشي قبعده تاشي القيامة هنا جرمو فأقوانا شيني ببا صورو Allah zai girgiza duniyan gaba ɗayanta, ta girgiza da duwatsu da ƙasa a haɗa su gaba ɗayansu su tarwatse, sama ta tarwatse ita ma gaba ɗayanta ta zama kaman auduga kawai tana naso a sama. To mu ji tsoron wannan ranar, ranar da mai shayarwa za ta jefar da ɗanta tana cikin shayar da shi, mai ciki za ta haihu ba tare da lokacin haihuwan ya yi ba saboda razani, za ga mutane suna magagi alhalin ba su sha abun maye ba. Waje mu ji tsoron Allah, kuji tsoron tashin alƙiyama. Aya ta ƙarshe ta sauka, watta quyuman turja'una fihi ila Allah, kuji tsoron ranan da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala, kuji tsoron wannan rana. To da haka mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah ta'ala, wannan kawai shine mafita. Amma in ba haka ba, to ko shakka babu za mu shiga cikin kunci, za mu shiga cikin wato ainihin damuwa. Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nasara da suka zama masu tsoron Allah, suka zama jarumai, suka zama masu tawakkali ga Allah subhanahu wataala, har suka mulki duniya, har suka mulki duniya gaba ɗayanta. Ba abun da zai same ka sai abun da Allah ya kaddara maka, abun da Allah ya kaddara maka kuma ba wanda zai hana ya same ka. Ka dogara ga wannan, kai addininka a cikin kwanciyar hankali, kar ka daga wa kanka hankali. Ka zama mai tsoron Allah shine babban al'amari. Don mutum ya samu wannan kuma yana tina lahira, to kun shakka babu zuciyarsa za ta yi kyau, zuciyarsa za ta tausasa, ba zai zama mai ƙeƙashasshiyar zuciya ba. Wannan shine ake ce musu ar-raqa'iq. Ya kamata a ce mutum yana karanta abubuwan da suke tausasa masa zuciyarsa, wanda za su ɗaga masa hankali, wanda ainihin za su mai da shi, su ɗauke shi daga duniya, su mai da shi zuwa ga lahira. Idan mutum yana haka a rayuwarsa, to ba zai ɓata ba, ba zai zama mai ɓarna a bayan ƙasa ba, ba zai bar wani abu na addininsa saboda wani abu ba. Al'amari zuwa ga Allah ne gaba ɗaya. Shi yasa lokacin da ake yaƙin Uhudu aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suke ganin cewa to ai yaƙi ya ƙare kuma me za mu jira. Wasu wani wasu ga cikin sabai suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan an kashe shi ai ya kamata mu je mu mutu akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutu akan sa. Ubangiji ta'ala ya saukar da aya yana rarrashin sahabbai, yana cewa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjal, ba zai taɓa yiwuwa mutum ya mutu ba sai da izinin Allah. Kuma littafi an rubuta ma'ana muajjala, abun yi ajali, rubutu ne abun yi ajali, kowa an riga an rubuta masa ranar da zai mutu, baka ita ka tsallake wannan ranar ba. Kuma idan ranar ba ta zo ba, billahi la ilaha illa huwa, ba za ka mutu ba. سيرانان تابو با غندي إذا وانا عقيدة تتعين بديئة cewa zaka iya mutuwa ba tare da kwananka ya kare ba in wani ya kashe ka wai ya yanke maka ajalin ka ne in ya zarege maka wa shekara 10 sai zai kashe ka wai in ya kashe ka to kila da saura maka shekara 10 a duniya sai yanke maka ajali wanda ya karo da ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai ita ya rage maka kwanakin ka kuma bai ita ya kara maka ba duk yanda yake son ka bai ita ya kara maka ba zaka mutu yau a ce a maka wani gatan da zaka iya kaiwa gobe ko ka kara takwan tema baka ita kai wannan ba ko da ka umaida al'amarin mu zuwa ga Allah in mutuwa ta zo babu abunda zai hana a mutu babu abunda zai kare ka daga mutuwa saboda haka kwana ne kawai bai kare ba in ko kwananka bai kare ba ba abunda zai same ka in Allah bai kaddara maka musiba ba kuma ba za ta same ka ba in ya kaddara kuma za ta same ka wannan shine aqida ta al-sunna aqida ingantacciya saboda haka umaida al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu daina wasu tunane-tunane wanda za su je su gurɓata mana addininmu ko yadda addininmu yake tafiya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani, ya ƙara mana tsoron Allah, ya nuna mana gaskiya, gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon nisantanta. Za mu tsaya nan yau za mu ansa tambayoyi da yawa, insha Allah. Kafin lokacin iran sallah, bismillah malam.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya na farko yake tambaya cewa malam mutum ne yana sallah to sai ya tuna cewa alwalansa da yi ko kuma sai shakka ya kama shi cewa alwalansa da yin nan shin ya yi kuskura baki ko kuma bai kuskura baki ba ya zai da wannan sallah da yake ciki.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum. Kuskure baki mustahabbi ne ba wajibi ba ne bisa zance mafi inganci saboda haka idan ya tuna bai kuskure bakinsa ba ya ci gaba da sallarsa kuma sallarsa ta yi saboda manzala ta sallama wani ya zo manzala ya koya masa alwala sai ce masa tawabba kama amaraka Allah ka yi alwala yanda Allah ya umarce ka ka yi alwala yanda Allah ya umarce ka Allah ta'ala kuma cikin alqur'ani bai ce a kurkure baki ba ya ce dai a wanke fuska ya alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ka wanke fiska ka wanke hannu zuwa gwiwan hannu sannan kuma ka kai shafan kai ka wanke kafafuwa mutum da aka ce tawabba kama amaraka Allah mazalla ce kai alwalayin da Allah ya umurce ka wannan yana nuna kenan wato ainihin ita ayar ta yi magana akan farillai sauran kuma duk wanda suka zo ba wajibi bane mustahabbi ne wasu sun yi kokarin su ce to ai shi kansa abun nan din wanke fiska din yana kunshi da kurkuren baki tunda aka ce ka wanke fiskanka ma'anarsa ka kurkure bakinka sai aka ce a'a ba a ce wa cikin baki fiska tunda aka ce alwajahu kuma a wurin laraba alwajahu ma tahsulu bihi almuwajaha wato fiska shine abun da in ka kalli mutum zai fiskance ka idan ka kalli mutum cikin bakinsa yana fiskantan ka ba zai fiskance ka saboda haka cikin baki ba a ce masa wajahu saboda haka kuskuren baki ba wajibi ba ne sai ci gaba da sallarsa kuma sallar ka ta yi.
Wannan mai tambaya ne ki zaba yake cewa malam addu'an da ake yi na neman tsare daga dujjal da fitinar kabari wanda ake yin ta a cikin sallah a shin wannan addu'a da ake a tahiyya din nan a tahiyya ta karshe ne kawai ya halatta a yi wannan addu'a ko kuma zan iya a tahiyya ta farko matukar dai ina bin liman bai tashi ya yi miƙe ba na gama karatun tahiyyata zai iya wannan addu'o'i ne.
Zahirin hadisi yana nuna kowace tahiyya don cewa idza tashahhada ahadukum falyasta'id min arba'in in dai yanku yana tahiyya ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa tara wa min sharri fitnatil masihid dajjal to zaka in kai tahiyyan farko sunan ta tahiyya ta biyu ma tahiyya sai dai tahiyyan karshen ita aka fi sakewa ake addu'o'i da yawa saboda tana tsawaita fiye da ta biyu.
Wani ke cewa shin malam akwai bambanci tsakanin tawassuli da bakance menene bambancin da ke tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu.
Bakance shine ka ɗauka wa Allah alƙawarin wata ibada in ma ka alaƙanta ta da wata biyan buƙatanka ko haka kawai akwai annazarul mutlaq haka kawai ka ce lillahi alayya sawmu salatati ayyami na tsora wa kaina na ɗauka Allah alƙawarin zan yi azumin kwana uku wannan ana ce masa annazarul mutlaq to kaga wannan ka ɗauki alƙawarin ibada ko kuma ka allaka shi da wata biyan bukata كمان كتي إن نجحت في الامتحان فلله علي صوم ثلاثة أيام إن تجربا وانا توقع الله القول نظام بتعظم من قوانا أكو توقع قوانا كألق عشيدة وتبك عتر كتنا فأنا شيئا كتي مساء النظر المقيد توقو ننسو سنانسا نظر نيكم واجبين كتكا واتو أنهم ونمبا كنتين فنان توصلي كما شيني كي أيكي نغري كتي يا الله البركة عزمين دنينا رمضانا هو البركة صلاة مزالة تسمع دني هو ذكرين دني الله كبيامين بقاتنا وكما كي توصلي لسونا ين الله دي كاوا ابن كاوا اللهم برحمتك ارحمني اللهم بعلمك علمني الله سوى دي رحمتك كمي رحم كمين ابن كباني إلمي دي إلمينك كما كمان شوانا هو كتي وني يمك الدعاء كان يمي وني متون يمك الدعاء كي توصلي دا الدعاء سكينة نعم
wannan kace mallan naji shin idan aka gayyace ni walima alhalin ina azumi shin kuma azumin nan na kai yammaci shin in kare wannan azumin ne ko kuma in ci gaba da azumi na wanne ne yafi ihtiyadi a ciki
to ya zo a hadisi idan mutum aka gayyace shi walima yana azumi a wata riwayan falyusalli wato yayi addu'a a wata riwayan kuma in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya yi addu'a in ya ga dama kariya azumin nasa in ya ga dama yayi addu'a wannan kuma ya danganta da waye ga yake kawalima wani in baka ci baransa zai faci to ka kariya azumin shi yafi alheri in ka kariya azumin ka kyautata wa dan uwanka don abin da Junaidu Sali yana azumi kullu amma in yayi bako sai ya ci abinci yace azumin tadawwu'in muhimmancin sa bai kai in karrama bako na ba saboda haka sai ka kariya azumin kamar da hadisin ya faɗa in kuma in bare damu ba ko kai azumin bare damu ba to shikenan sai ka ci gaba da azumin ka shi yasa azumi baya hana zuwa walima ko kana azumi ka je mujibal walimatun ba'da albina ityanuha farḍun liman qad uyyina walau yakunu sa'iman fayahduru illa idha ma kana fiha munkaru walima wajibi ne ga wanda aka ayyana shi aka ce wane ina gayyatan ka walima aka ayyana shi ne waliman da ake ta wani adadin mutane 10 20 30 kuma dole ka je idan kana azumi ma za ka je sai dai idan akwai mummuna abu da za a yi a wurin in za a wani alfasha ko wani abu da bai kamata ba wannan kuma bai zama wajibi ka je saboda haka ka je ko ka ci abincin ko ka yi addu'an gurgudun yadda kake ga zai yi wa shi wanda bai yi kan daɗi
sai tambaye shi na gaba dangane da walima din yake cewa mallam na sha ji ana bayani cewa wai idan ba gayyace ka walima ba ka je wai abin da ka ci a wurin waliman nan ka ci haramun menene ingancin wannan magana
to waliman kala biyu ne akwai walima jafala akwai naqara wato jafala ita ce ake gayyatan kowa da kowa sai a zo a masallaci sai ana gayyatan jama'a walima ko a rubuta invitation card ana taribawa ba san ya adadin wanda aka riba ba sai a kasa a rubuta akwai walima akwai cin abinci bayan daurin aure masalan ko akwai walima to wannan kan kowa da kowa zai je ko ba a gayyace ka ba ka je ita ce jafala shi kansa bai san adadin mutanen da za su zo ba zai kwatanta ne kawai yayi abinci kila yayi yawa ma kila yayi kaɗan amma akwai naqara wanda an ayyana iya wanda za su je wani adadi ne mutum 10 ne na gayyata misali ko mutum 20 iya mutum 20 wane da wane ina da list ne so da ka sai musu abinci plate 20 juice ma in sai musu guda 20 kofin shayi guda 20 komi 20 to irin wannan in an gayyace ka wajibi ne ka je in ba gayyace ba kuma haramun ne ka je domin idan ba gaice ka baka je to zaka ci plate din wani kenan ko kuma zaka takura masa ku ci tare kaga bai samu yanda yake so ba sai zama haramun ne ka je amma idan an gayyace ka kuma wajibi ne ka je saboda in baka je ba an yi asaran wannan abinci kuma ba zai ci dama an yi shi don kai ne ko mutumin bai zai ji dadi ba a ce baka je ba amma irin wanda ake kira ga magarin kiran nan ko baka je ba kila ba a san ma baka je ba in ka je ma ba ma san cewa ba a gayyace ka ba wannan ya halatta a ji na'am
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam ka yi bayani akan yanka to ni ne na je wurin mai ba da magani sai ya ce min sai na kawo abun yanka ya matsayin wannan
masu ba da magani na galibi 419 suke da wannan abun yankan na tabbatar muku mutum zai ce ka kawo abun yanka 20,000 ko 30,000 kuma bayan kan ma bai zai yi ba zai je kashe kuɗin ne kawai daga duk wanda za ka je maka addu'a ce ka kawo abun yanka to akwai abun tunani a cikin lamarin yanka ne ya ce maka ka je ka yanka kai da kanka sai ka yanka a gidanka ragon a raba naman ka raba sadaka kai ma ka ci to kaga wannan ka tabbata ba abin nan ɗinka zai yi ba ba fa wannan zai maka ba saboda haka ba na ganin cewa wai a cewa wani abin yanka da ya bayyana cewa bil haqiqa da yawan su ba sa yankan kawai suna karban kuɗi ne in ko haka ne kaga an yaudari wanda aka ce ya kawo abin yanka saboda haka ba na ganin ayi haka amma yanka ibada ne ya halatta mutum ya yanka dabba don ibada don yayi sadaka yayi tawassuli da wannan Allah ta'ala ya biya masa bukatar sa na alkhairi wannan ba haramun bane ko yayi da kansa ko wani yayi masa wannan babu matsala amma idan aka zo aka shigar da wani abu daban kuma da ya saba wa shari'a a ciki to wannan kuma shari'a ba za ta yadda da shi a ce wani bakin taure ko wani mai kalan kaza ko a hada da kaza wasu abubuwa dai na haramun su shiga to ko shakka babu wannan shari'a ba za ta yadda da shi ba na'am
sai mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne a lokacin fidda zakka shi ya yi to zai hada kayayyakinsa duka ya yi lissafin kudinsu to shin zai yi lissafin kudin kayan ne a daidai lokacin da kayan suke shago ko kuma zai lissafin a yadda zai sayar da su ne ko kuma zai lissafin kayan a matsayin yadda ya sayo su ne
abin da shari'a ta ce shi ne a yi kiman kaya a yi kima kuma ba yana nufin yadda aka sayo ba galibi yan kasuwa suna kuskure suna lissafin kayan su a yanda suka sayo in a yanda ka sayo ne ba za a ce kima ba sai a ce ka kai lissafi a yanda ka sayo ma'anan kima shine a yanda ake saida abun a wannan ranan a ran da kake lissafi idan wani abu ka sayo shi 10,000 ne amma kai a inda kake ana saida shi 10,012 10,012 za ka lissafa shi ko ana saida shi 15,000 ma farashi ya haura kila da lokacin da ka saya bai wuce 11,000 bane riban 1,000 za ka ce amma yanzu in yanzu za ka saya za ka ci riban 5,000 15,000 za ka saida shi in a yanzu ka zo shi ne farashi na ƙasa in an mai saya ya zo to a 15,000 za ka lissafa shi wannan shi ne kima idan kuma ka sayi kaya 10,000 sai ya karye a yanzu kuma 7,000 ake saida kayan to a 7,000 za ka sa shi wannan shi ne adalci na shari'a kayan ya faɗi a yanzu inda za ka kira mai saya ba mai sayansa sama da 7,000 to sai ka sa shi a 7,000 kaga ka faɗi 3,000 to 3,000 nan ba za ka cire musu zakka ba tunda babu su in kuma ka ci riban 3,000 ne to har da riban dole ka cire musu zakka saboda haka wannan shine kima amma yan kasuwa in ka ya faɗi sai su dinga tambaya to da kayan nan na sai shi 10,000 yanzu ya zama 7,000 a nawa zan lissafa shi in kuma tashi yayi sai ka ga mutum ya ja lissafa kayansa a yanda ya saya ba zai lissafa a yanda yake sama ba yanzu ya da 10,000 ya zama 20,000 ba za a yi tambaya ba saboda haka ka'idan shi ne kima za a yi kiman kayan a yanda kasuwa take a wannan lokacin farashi mafi ƙasa yanda za ka iya sai da kayanka yanda ake sayarwa ba wai yanda za ka bugi hanci ba yanda dai za a ce in mutum ya zo saya ba za ka bar shi ya tafi ba za ka sayar masa kayan a haka za ka kimanta duk kayanka gaba ɗaya sannan sai ka buga lissafi ka haɗa da kuɗin da suke wurinka sai ka cire zakka ka kasa 40 ka ba da kashi ɗaya na'am
yace mallam ina da aboki ko kuma dan uwa da bashi da lafiya to amma kuma sai ya je shojan boka kamar da aka yi bayani babu kyau zuwa wurin boka to har ta kama dai aka kwantar da shi a wannan wuri din to shin mallam zan iya zuwa in gaishe shi a wannan wurin ya halatta ko kuma zuwa gaishe shi a wancan yanayin da yake haramun ne
halatta ka je ka gaishe shi idan mutum ya je wurin boka ba ya kafurta bane jama'a ba ce ya zama kafuri ba abin da ya aikata haramun ne kafurcin da aka faɗa kufurin ne duna kufurin faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wanda yace ya fita daga musulunci gaba ɗaya abin da ya aikata haramun ne shi bokan mai da'awan gaibun shine wanda ya kafurta to ka kaddara ma ya kafurta ba zuwa gaida kafuri ana zuwa gaishe shi in ba da lafiya kafuri in makwaccinka ne a kasuwa ko a gida imam ahmad idan yana ya san wani arne wani kafuri ya rashin lafiya yana zuwa har gidansa ya je gaishe shi to ko ya kafurta ma za ka je a gaishe shi ballantana ma bai kafurta ba saboda haka dan uwanka ba da lafiya aka kai shi wurin boka ai lokacin ne ma ya kamata ka je ka gaishe shi ka masa nasiha man ra'a minkum munkaran fa yughayyirhu bi yadihi fa illa yastarifa bi lisanihi fa illa yastarifa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman to da haka sai ka masa nasiha ya kamata fa a dauke ka daga wurin nan wannan wurin ba nan ne inda ya kamata ka zo mutane suna ta magana akan kasancewanka anan ka wuri kaza ya kamata a kai ka ta hanyar hikima da sauransu wataƙila sai ka kubutar da shi daga wato halakan da ya shiga amma ya halatta a je a duba shi na'am
wannan ke tambaya cewa mallam idan mutum yana tafiya a matsayin sa ne mai kasaro idan ya isa gari din kwana nawa ya kamata zai aje kasaro kwana nawa ya kamata ya ci gaba da yi kamar da ake maganan wai idan ya isa ba zai shige kwana uku ba ya aje ko kuma ya dai hakika ne maganan yake
mafi yawan malamai sun tafi cewa kasaru yana da adadin kwanaki in ka je garin, sai dai an yi sabani adadin kwanaki. Wani yace kwana uku, wani yace kwana hudu, wani yace sallah 20 da 21. Amma zancen da yafi inganci bai da adadin kwanaki, matukar sunanka matafiyi ne to kai ta kasarunka har ka dawo, saboda babu hadisi ingancacce da yake tafiya sai ta kai kilomita kaza ake yin kasaru, matukar sunanta tafiya za ka yi kasaru. Babu hadisi ingancacce da yake sai in za ka yi kwana kaza ba za ka yi kasaru ba, babu wannan hadisin. Saboda haka zance da yafi inganci za a yi. Wannan suka ce kwana uku, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra a Makka kwana uku yana kasaru, suka ce iya kwana uku ne. To amma da yazo aikin haji kuma kwana hudu ne a Makka kuma yana kasaru, kaga ya warware wannan hujja. Da ya tafi Mina kuma kwana hudu, kwana takwas. Da ya fita aikin haji kwana hudu nan ma yana kasaru, kaga kwana takwas yana kasaru. To kaga maganar mai kwana hudu shi ma, don wanda yake mai kwana hudu yake a Makka kwana hudu yayi, wancan na Mina kuma an yi shi ne ibadatan ba wai don tafiya ba. To sai kuma ya tafi Tabuka nan kuma ya sati uku ko wata yana kasaru, kaga duk zai warware. Da yau manzo Allah ta sama yayi wata tafiya sai yace to yanzu tunda zamu yi kwana kaza mu cika sallah, to da cikin sai a ce to iya kwana kaza ne. Amma babu, kafa hujja ne da aikinka. In ka ce kwana hudu ne yayi, kwana uku ne, kwana hudu ba za a yi ba, to ne ce maka to ai yayi kwana hudu nan ma za. In ka ce kwana hudu ba za a yi ba, abin da in ya wuce hudu ne ba za a ba, sai a ce yayi kwana takwas ko yayi wata. Saboda haka duk yanda aka yi, babu wata tafiya ko guda ɗaya da manzo Allah ta sama yayi wanda bai kasaru ba, kuma har ya je dawo kasaru yake. Saboda haka kasaru ba ta da iyakan kwanaki, matukar sunanka matafi. Amma in ka je ka zauna a garin ne, kamar ka je yin kasuwanci a garin za ka zauna, ko ka je yin makaranta a garin za ka zauna a garin, to wannan kuma wato bai halatta kai kasaru ba, don sunanka mazauni ba sunanka matafi ba. Amma da mutum zai je aikin haji kwana 45 har ya je dawo zai kasarunsa in bai samu jam'i ba, in ya samu jam'i kuma to ya bi jam'in shi ya fi alkhairi akan ya yi kasarunsa. Na'am.
Yace mallam an yi magana, malami suna magana cewa ba niyya a furta niyya yayin za a ibada, musamman kamar aka zo sallah ba za a ce nawaitu kaza da sauransu ba, ce bidiya. To mallam ya za a danganta shi da aikin haji, idan aka zo za a ɗauki za a fara aikin haji, wannan niyya da ake yi, talbiya da ake yi, shin yana za a yi niyya nawaitu hajjin ko nawaitu hajjin wa umra, ya za a dangata wannan shi kuma matsayin a shari'a?
To niyya dai a zuciya ake, shine ma'anar niyya, an-niyyatu huwa al-qasd bil qalb, a zuciya ake. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a zuciyanka ka san za ka yi ibada kala kaza, a zahar zan yi abunnan, zan yi sallah ne kuma sallan azhar, zan yi la'asar, zan yi magariba, zan yi azumin nan na ramadan ne ba na taqawwi ba, azumin taqawwi, ka san wannan a zuciyanka, shine ma'anar kai niyya. Amma cewa niyya a furta ta da baki, wannan kan shari'a ba ta zo da shi ba. Kuma malikiya su suka yi sassauci, suka ce idan kai din babu laifi, amma za a lura da na zuciyanka ne, da bakinka zai saba da zuciyanka, to na zuciyan za a ɗauka. Sallan azhar ne, sai bakinka ya ce la'asar, zuciyanka kuma ta ce azhar, sallan ta yi. Sallan azhar ne, sai bakinka ya ce azhar, zuciyanka ta ce la'asar, to sallanka ba ta yi ba, don na zuciyan shi ake kula da shi. Hanabila kuma suka ce bid'a ne, kwata-kwata bai halatta ba ka yi ba, kuma wannan shi ya fi inganci. Amma a kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo umra ya ce labbaik allahumma umratan, ko lokacin da ya zo aikin haji ya ce labbaik allahumma hajjan wa umratan, wannan kan ba hujja ba ne. Don labbaik allahumma umratan, wato fassararsa shine ya Allah na amsa maka umra, labbaik allahumma hajjan, ya Allah na amsa maka aikin haji. Wannan ba cewa kai ya Allah na yi niyyan aikin haji ba, niyya kuma yana zuciya. Wannan kuma kamar sallah ne, idan kai niyya a zuciyanka kuma akwai kabbaran haraba ka ce Allahu akbar, to haka aikin haji ko umra. Bayan ka niyya a zuciyanka shi ma yana da kabbaran haraba, sa shine talbiya, labbaik allahumma umratan, ko labbaik allahumma hajjan, ko labbaik allahumma hajjan wa umratan. Dalili akan wannan, Abdullahi bin Mas'ud ya samu wani a abin nan a Zulhulaifa, inda ake daukan harami a Madina, sai dai yana cewa Allahumma inni uridu al-umra, Allahumma inni uridu al-umra, ya Allah ina nufin ina son umra. Sai mata inkari yace don me yasa zaka faɗi haka, manzo Allah bai yi haka ba. To kaga balle ta yace ya Allah na yi niyyan umra, babu wanda ya faɗi wannan. Sai kuma inda kake ya na yi niyyan yin sallan azhar, na yi niyyan yin la'asar, na yi wa wannan ma anzalallahu bihi min sunna, babu hujja akan wannan. Duya a zuciya ne kawai, kuma wannan ni da bakin shi yake kawo maka waswasi kullum ka dinga shakka wai kai niya ko baka yi tunda ka dau buta kai alwala ka ji kiran sallah ka sallah asar tayi ko azhar tayi ai akwai niya zuciyarka har ka je masallaci amma da kake yi da baki ana cikin sallah ma sai ka dinga shakkan anya na niya ko ban yi ba kaga shedan ya samu shiga tunda ka bi aikin shedan sai shedan kuma ya shigo maka ne ya bata maka ibada a zuciye ne ake yin niya kuma babu hujja ga wannan talbiya ne sunansa ba ainihin niya ba
kace mallam mutum ne yana da mata guda biyu to sai ya kasance yana dan yawan tafiye-tafiye wata rana in ya dawo kwana ɗaya zai yi ma kawai sai ya koma to bala ya matsayin raba kwana irin wannan ya raba kwanan su zai kasance
shi raban kwana ai al'ada ne take raba kwana al'ada asali shi ne zama kwana ɗaya idan al'ada ta gudana ana kwana biyu za ku iya yi har ma ta tafin fiko suka ce ba a yadda ka riba musu kwana biyu ba sai da yardan su amma kwana ɗaya ta yakan ko suna so ko ba sa so shine asali ko da haka al'ada in kwana ɗaya ta yake kai kwana ɗaya in kwana biyu ne kai kwana biyu in kwana biyu zai jawo matsala to kai kwana ɗaya ta mutumin da yayi tafiya idan ya dawo kwana ɗaya zai a gidansa ya kwana daki wannan sai ya sake wata tafiya kuma ya dade bai da ba in ya dawo ma kwana ɗaya ne kuma sai ya sake koma wajen wancan ya kamata ya tafi wancan dakin wanda shi ne zai fi adalci saboda haka sai zama kwana ɗaya kawai kai za ka riba tun da ka shiga lalura kuma shi ne asali in ka yaka shi ne ka kyautata wa iyalinka saboda haka canjawan ai ba shari'a ne ta ce a yi kwana biyu ba al'ada ne kuma shari'a ta yadda da abin da al'ada ta tsara a irin wannan tun da haka ne za ka iya canja shi sai ka canja ka mai da shi kwana ɗaya in kana kwana ɗaya ka kwana biyu shi ya fi shi suka fi so sai ka mayar musu da shi kwana biyu maimakon kwana ɗaya in kwana goma goma ma suka ce in kaga dama kai kwana goma goma shari'a ba ta hana ka na'am
wannan shi tambaya mallam saboda yanayin security da ake tare da shi wasu wuraren ibada wasu masallati za ka ga idan an tsaida sallah akan ajiye waɗansu suna shawaki ba sa shiga jam'i ɗin saboda kula da mutane shin irin hakan matsayin rasa jam'in da suke yi ya yi daidai da shari'a ko kuma
to ya danganta da halin da ake ciki idan ana tunanin su masu sallah za a afka musu kuma su wanda suke tsayawa da su iya kare masu sallah wannan yana da kyau su tsaya amma in abu ne kawai wanda bai taka kara karya ba ni ba na ganin a ce wani a tsara sallah musamman sallar juma'a musamman sallar juma'a a ce wani a tsara sallar juma'a saboda ainihin irin wannan wa in kana ana yi har a masallacin Madina ana yi masu gadin kofofi za ka gaba sa sallah sai daga ba su je su yi jam'in su amma in dai ba abun ya zama lalura ba bai kamata musamman sallar juma'a ce wani bai zai yi ba saboda kare wani abu ko makamancin wannan amma idan abun ya tinkari jama'a ne kuma ana ga su wa'innan din za su iya kare wannan fitina din to wannan kuma ya zama lalura ai haka ne ma'ana in ya zama lalura ya halatta in bai zama lalura ba kuma ba za a bar sallar juma'a ko sallah wanda take tafarilla saboda abin da bai zama lalura ba na'am
kace mallam ni ne tafiya wani gari amma ban yi niyyar yin kasaro ba wato ban kudurta yin kasaro a zuciya ba kuma har na je garin ma har na kwana ban yi kasarun ba amma da ina dawowa sai tafiya da an dodon su mutane wanda hanya kuma sai sallah ta kama sannan ni sai na jarumurance su muka yi sallah kuma kasaro shin rashin niyyar da ban yi na yin kasarun ba kuma daga baya na zo na yi menene matsayin wannan shari'a
to mun sha bayani cewa kasaro lokacin da za ka yi sallah ne za ka yi niyyarsa ba wai lokacin da ka zo barin gari ba wannan karatu ne wanda yake cikin littattafin fiqh kamar risala da sauransu wanda ba a fahimce shi ba shine sai ya zamana wai mutum yana tunanin sai ya je bayan gari ne zai dau niyyar kasaro to nan ne ya halatta ya kasaro a halin tafiya amma in ya manta bai dau niyyar ba to kuma ba zai kasaro ba babu wannan niyyar abinda mai risala ke nufi in ka fita bayan gari risala ko makamancin sa in ka fita bayan gari ne sallah ta kama ka zaka iya kasaro amma in ka yi niyyar tafiya kana cikin gari bai halatta kai kasaro ba bai halatta ba cika sallah za kai dalili akan wannan manzala ta sama lokacin da zai tafi aikin hajji ya yi sallah raka'a hudu a zahar kamar yadda Abdullahi bin Umar yake cewa salla bil madinati salla zuhura bil madinati arba'an wal asara raka'atayn bi zul hudayfa raka'a hudu yayi a zahar a ainihin abun nan a me sunan sa a Madina kuma alhalin duk da mutane sun fito za a tafi aikin hajji amma da yaje zul hudayfa kuma wato an fita bayan gari da sallar la'asar ta kama shi kuma raka'a biyu yayi duk sauran sabai kuma raka'a biyu suka yi. So da haka kenan abinda ake nufi shine ba a fara kasaru sai tafiya ta kankama, ba ana nufin ana daukan kasaru ko niyan kasaru a bayan gari bane. Shi yasa mai iziya ne yake cewa iza jadda sayru bil musafir, shi tafiya ta kankama kenan. So da haka lokacin da ka zo yin sallah kuma a lokacin za ka yi niyan kasaru zan yi ko cika sallah zan yi, idan ya zamana cewa kasaru za ka yi sai ka yi niyan kasaru. In kuma ka samu limami dan gari mai cika sallah za ka bi sallah, a lokacin kuma za ka yi niyan cika sallah ne a zuciyarka, kuma bai zai hana ka kuma an jima kuma ka yi kasaru ba idan kasarun za ka yi. Saboda haka niyan a lokacin da za ka yi sallah ne, ba a lokacin da ka fita daga gari ba.
Wannan Allah yana magana ko yana tambaya cewa malam ji an yi magana kan kallon mace musamman ma kallon mace da tsiraici a matsayin haramcinsa. Yace to malam wani lokaci a makarantu za ka samu wanda za ta zo ta karantar za ta zo da wani irin sutura wanda suke wasu ta bayyana da jikinta, ta irin wannan malam matsayina na ɗalibi ya ya kamata na yi?
Nasiha ya kamata ka yi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, shi ne hadisi. Wanda ya gama wani ake canja shi da hannunsa, in bai zai iya ba ya canja da bakinsa, bai zai iya ba ya ki a zuciyarsa. Saboda haka nasiha ya kamata ka yi, ko ita a mata nasiha ko a je a samu shuwagabannin makarantar a ce bai kamata ba wannan abin da suke yi, bai kamata su yi haka ba. Su su yi doka cewa duk matan da za ta karantar ta yi shiga irin na musulunci, kaga an yi haka shi kenan. In kuma duk wannan bai amfani ba, to akwai matakin da za ka ɗauka kai kuma na rintsa idonka, karka kalle ta kwata-kwata, karka kalle ta sai ka bi ayan nan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, to da haka mu'mine su rintsa idonsu, to da haka sai ka rintsa idonka karka kalle ta. Wannan shi ne. In kuma makarantar akwai fitintinu irin wannan, ka canja makaranta don gudu da imaninka. Ana mata suna zuwa tsirara su koyar, ko ɗalibai tsirara, to wannan ba irin makarantar da ya kamata ka yi karatu ba ne, sai ka canja don kar ka je ya taɓa maka imaninka. Amma akwai inda za a yi a gyara, ko kai za ka ɗau mataki a kan kanka, sai ka ɗauki iya matakin da za ka ɗauka. Wattaqullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku iya. Wannan shi ne matakin da ya kamata a ɗauka. Na'am.
Daga ƙarshe akwai wanda suka rubuta takarduna a buƙatun addu'o'i kamar yadda aka saba, akwai waɗanda suke da marasa lafiya suna sa su cikin addu'a, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya.
Masu buƙatar addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi, mu ma Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allah ka tsare mu daga dukkan fitina, Allah ka kare mana imaninmu. Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa sarif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.